gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurari. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshi na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
Duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 29 ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan salon mulkin wa'adin da shugaba Muhammadu Buhari ya kammala da kuma sabon wa'adinsa da zai fara a yau. Ga koya jama'a suka ga wa'adin na farko.
Mutum tare yake an ce bai cika 10 ba, an ka samu mutum 70 ko 60 to ya ci jarabawa. So gaskiya na gamsu da abubuwa mafi rinjaye, dai na gamsu da tafiyar Malam Muhammadu Buhari, shi yasa nake tare da shi har yanzu.
Eh, na taba goyon bayan shi amma a da.
Ban gane ba.
A da.
Yanzu ba ku tare?
A tab, ai ba ma tare ko kadan.
Ba ki zabe shi a shekarar 2019 ba?
Zabe shi ba, kuma ban ce a zabe shi ba.
Me ya faru?
Saboda abubuwan da yayi gaba ɗaya ba su cika mana alƙawarin da ya dauka a wancan lokacin.
Wato, Zahrau, kin san yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha rantsuwa fara aiki a wa'adinsa na biyu, inda ya kammala wa'adinsa na farko da ya shafi shekaru hudu akan karagar mulki. Don haka yau za mu ji tattaunawa da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe, inda wasu da suka mara masa baya a wa'adinsa na farko kuma har yanzu suna goyon bayansa suke ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai dai wasu kuma da suka goyi bayansa a wa'adinsa na farko amma yanzu sun daina suna ganin akasin haka. Har ila yau kuma akwai tattaunawa da mai fashin baki Ismaila Aminu Danja na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Sannan akwai sakon ɗan iya da ya bawa amininsa Isa Lawal Ikara. Amsar mu ta farko ta fito ne daga Salih Shehu Shahada, inda ya ce yau da gobe fata na dai a wannan wa'adin a duba talaka, don har yanzu talaka na cikin wahala.
Sai Bashir Abubakar Kerra daga jihar Kaduna, karamar hukumar Kubau, inda ya ce salam yau da gobe, hakika akwai abubuwa da dama waɗanda ya kamata shugaba Buhari ya yi a arewacin Najeriya, musamman fannin tsaro da dai sauransu.
Shi kuwa Shehu Adamu Rajau cewa yayi fatanmu dai bai wuce ganin al'amura sun inganta ba, tsaro ya samu, tattalin arziki ya bunƙasa, talakawan ƙasa sun yi rayuwa cikin sukuni da walwala, sannan kuma matasa su samu aikin yi.
Sai daga Abdulrashid Sani mai Atamfa, inda ya ce fatanmu a nan shi ne Allah ya bashi ikon gudanar da aikinsa lafiya, ya bashi ikon taimakon 'yan Najeriya.
Shi kuwa Mansur Babauro na faɗa jihar Gombe cewa salam yau da gobe, fata na shi ne Allah ya sa shugaba Buhari ya yi wa talakawansa aiki.
Sai daga Ilyasu Ibrahim jihar Kaduna tare da Ibrahim Salisu ɗan Kaduna da Mubarak Aliyu Manga, inda suka ce to mu dai fatanmu a nan shi ne Allah Ubangiji ya ba su ikon cika alƙawuran da suka ɗauka wa Najeriya, amin.
Shi kuwa Saminu Hukuma ɗan Niger ya ce fata na ga shugaba Buhari shi ne ya kamata wannan gwamnati ta sa da ta dama da matasa domin su ma a dama da su.
Sai daga Imam Yahaya Soja Uba Adamawa, inda ya ce salam yau da gobe, fata na gari Lamiri, da fatan Allah ya baiwa shugaba Buhari damar sauke nauyin da ya ɗauka wa 'yan Najeriya baki ɗaya a wannan mataki na gaba mai taken Next Level.
To, sai amsar Sani Gule kan fama Lamadori, inda ya ce BOA hakika babban fata na ga duk wani ɗan ƙasa na gari bai wuce samun canjin rayuwa ba, saboda haka muke fatan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta yi amfani da damar da Allah subhanahu wata'ala ya bata wajen inganta rayuwar ƙasa da al'umar cikin ta baki daya.
Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Hassan Muhammad Binanci inda yace samar da tsaro a arewa maso yammacin Najeriya da ma arewa maso gabashin Najeriya.
To mun gode sai ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. To amsoshin tambayar da muka yi muku kenan a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce menene fatan ku ga sabon wa'adi na biyu da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta fara a yau.
To madalla yanzu kuma ga sakon da dan iya ya bawa aminin sa Isa Lawal Ikra.
Da alamu dai yau ruwan sama ya zane dan iya don na iske shi yana tarawar dari. Nace dan iya barkanmu da azumi kuma barkanmu da kokari. Yace yauwa dai na Ikra ya na ganka ne ka taho cikin wani irin hanzari. Nace kai dai bari kawai dan iya tunjiye da ka ganni nan nake ta faman nazari. Musamman ma dai game da karewar wa'adin farko na gwamnatin shugaban kasa Buhari. Kasan talakan Najeriya fa a baya gaskiyar magana ya ci babban buri. Don gani kawai talakan kasa yake da zaran Buhari ya zama shugaban kasa mahandama kudin kasar za su sha dauri. Su kuwa yan kasuwan kasa na ta faman bikin murna ne ganin cewa za su samu isasshen jari. Mata da matasa ko suna ta faman fadin shugaban kasa Buhari zai samar da ayyukan yi ga samari. Amma fatin yanzu wasu ƴan kasan suna ganin an riga an bar mai jaki ya koma kan kuturi. Dan yace eh na Ikra gaskiya kuma yanzu fa ko ina ka bu za ka ji ana ta faman gaddama. Wasu al'umma na fadin a gaskiya talakawan Najeriya na karban kidan general sama saboda tangardar tattalin arziki da kuma yawan hauhawar sace al'umma. Wasu kuma kan ce ai idan batun gyara ne to shugaban kasa Muhammadu Buhari ya riga ya dau azama musamman ganin yadda ya riga ya inganta harkar noma. Maganar yawan samun tashin bama bamai ma wasu kan ce yanzu ta koma yar karama. Don kuwa da yawa na ganin Boko Haram ta riga ta yi laushi a Najeriya har ko daga yankin gabas ta tsakiyar da daga nan suma. Sai dai kuma ko cikin masu yaban shugaban kasa Buhari kan ce matsalar ita ce ya zagaye kanshi da manyan mahandama waɗanda kuma an samu matsala yau an wayi gari suke jujjuya gwamnatin yadda suka ga dama. Gashi kuma an samu akasi domin ba abin da ya dame su da jama'ar kasa sai dai kawai su dinga yi wa kansu hidima. Nace to dan iya Allah dai ya sa a wa'adin shugaban kasa Buhari karo na biyu ƴan kasa su samu sabon sauyi. Amma fa lalle akwai buƙatar yayi kokari tun wajen nadin waɗanda za su taya shi mulki kada ya zabi mutanen nan masu masifaffan kwadayi. Don da ma wasu na ganin su suka assasa sakiyar mai da wasu ƴan ƙasa bayi. Yanzu mata kai da idan kana son shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sai ka ji wani ya ce maka jiki dai magayi. Duk kuwa da yake har yanzu fa akwai talakawa ƴan Nigerian da ke cewa Buhari dai har yanzu shi su suke yayi. Saboda haka dai akwai buƙatar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya saka sabuwar rigar tausayi sannan ya tabbatar da ya tantance jami'an gwamnati masu tausayi kada ya dadda ko barayi waɗanda ba sa komai ga ƴan kasa sai dai kawai su samu damar da za su dinga laftawa al'umma karerai domin da yawa sun yi ittifaki irin wannan kwama cala ta makarraban shugaban kasa Buhari ce ta sa wasu al'umma suka caccanje ra'ayi. Shi yasa mu ba mu da wata addu'a ga shugaban kasa Buhari sai Allah dai ya taimake shi ya fidda al'umma daga zaman zulumi da dukkanin juyayi.
To a gaida dan iya yanzu kuma bari mu leka zauren muhawarar yau da gobe dan jin tattaunawar da wakilin Isa Lawal Ikra yayi da jama'a ga kuma yadda tattaunawar ta kaya.
Masaro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanninmu da saduwa a cikin wannan tattaunawa ta musamman wadda muke tare da baki akan maganar demokaradiyya a Najeriya musamman ma dai irin salo na shugabancin shugaban kasa Muhammadu Buhari shugaban kasan da aka zaba a shekarar 2015 a shirin bashi rantsuwa a karo na biyu. Sunana Isa Muhammad Lawal Ikra kuma ina tare da baki na waɗanda suka hada da
Muhammad Yusuf mai zinaru Hayin Ojus
Rukaiya Bello Zaria
Ismail Sahabi Zaria
to waɗannan su ne waɗanda zamu tattauna kuma zamu tattauna ne akan irin abubuwan da suka jawo hankalin waɗanda zamu tattauna da su din suka bi tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari a shekarar 2015 da abin da yasa suke ci gaba da bin shi ko kuma suka daina bin ko goyen bayan shi akan irin abin da suka gani a gwamnatance da kuma tsarin shugabancin shi Malam Muhammadu Yusuf Mai Zinaru zamu so mu ji kai tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari tun ma kafin ya zama shugaban kasa har yanzu ya zama shugaban kasa ka kare yin tafiyar shi har yanzu
gaskiya ne na tafiyar Malam Muhammadu Buhari kusan ice tun yana ma soja nake tare da shi har yazo tsari na siyasa kuma muna tare da shi har ila yau muna tare har yau din nan insha Allah muna tare da shi
ka gamsu ne da abin da yayi
na gamsu mutum tare yake an ce bai cika 10 ba an ka samu mutum 70 ko 60 to ya ci jarabawa to gaskiya na gamsu da abubuwa mafi rinjaye dai na gamsu da tafiyar Malam Muhammadu Buhari shi yasa nake tare da shi har yanzu din nan
me kake gani ya jawo hankalinka kake jin cewa lallai Buhari ya kamata ka ci gaba da bin shi
to muhimmin abin da yasa nake ci gaba da bin ainihin Muhammadu Buhari dalilin farko shine na yanzu dalilin nan na farko shine cewa shi Malam Muhammadu Buhari duniya ta shaida ba wai Najeriya ko Afirka ko Kaduna ko wani yanki can daban ba mutum ne wanda duniya ta riga ta shaida cewa mutum ne mai amana mai gaskiya da rikon amana mai cika alkawari mai son bin ka'ida akan duk abubuwan da ya tsara ko kuma wani tsari ya zo na ƙasa misali yana iya kokarin sa wajen bi sau da kafa ba tare da ya yadda an karkace ma ka'idar da aka zo da ita ba ta wannan al'amari misali abin da ya shafi shugabanci misali zan dan buga ba me nisa can sosai ba idan muka dubi irin yadda ake ta taburza akan harkokin tafi da mulkin to zamu ga cewa turjewar sa ta akan ayi gaskiya su da yawa ita takan kawo masa wasu ɗan matsalolin da suka kasa cika 100% nan da na gaya muka dazu turjewar sa na dole sai an bi ka'ida su kuma mutanen da Allah ya jarabce shi da shi ya jarabce shi da su wato waɗanda suke baibaye da shi sai Allah ya hada shi da waɗanda su kuma ba irin shi bane mafi rinjaye su suke loma shi suke turmutsa shi cikin harkokin da har za a iya samu wasu matsaloli
ba ganin ila a ce na kasu ne a ce wasu suna juya shugaba
to ba na kasu bane in ka kalli irin yadda gwamnatin ta zo da tsarin da ya zo da gwamnatin tsarin da ya zo da wannan gwamnati shine hadaka hadakan nan interest ne na mutane daban-daban wannan ya zo da ra'ayin shi wannan ya zo da manufarsa wannan ya zo kuma aka yi zauna aka yarjejeniya bisa ka'ida cewa dole ne wannan yarjejeniya da aka shirya ita ce za a aiwatar to kaga samun a ce mutum kamar Buhari wanda shi ya yarda da sai an bi ka'ida an bi tsarin da aka shirya in aka yi alkawari ba zai saba ba to dole ne ya iya samu wannan irin matsalolin saboda ka ba mamaki bane in ya samu na kasu a tafiyarsa wanda kuma muna fata Allah ya sa waɗannan ƴan matsalolin da ake fuskanta Allah ya kawo mana maganin su
Malama Rukayya kin ji abin da Yusuf Mai Zinaru ya ce kin taba goyen bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari
eh na taba goyen bayan shi amma a da
ban gane ba
a da
yanzu ba ku tare
a can ai ba ma tare ko kadan
baki zabe shi a shekarar 2019 ba
zabe shi ba kuma ban ce a zabe shi ba
me ya faru
saboda abubuwan da yayi gaba ɗaya ba su cika mana alƙawarin da ya dauka a wancan lokacin ba
kamar wanne da wanne
kamar yadda ya dauki maganar lokacin da akwai rashin tsaro ya nuna cewa shi mai tausayi ne mai rikon amana ne sai ga karshen wannan kuma mu ba mu ga karshen shi ba a arewa ban da ma haka ma sai dai ma muka ga worst din shi saboda kaga kamar da arewa ba mu sani ake kira kidnapping ba ba mu san ransom ba ba mu san wa'annan abubuwan ba amma yanzu daga nan daga Zaria zuwa Kaduna sai ka ga mutum yana jin tsoro daga Kaduna zuwa gayi na wurare duk ta bi ta baibaye
amma ana cewa yanzu kuma ba bam ko
eh to ba bom ita idan ta tashi ta wuri daya ne amma kuma kidnapping a cikin gidanka a zo a same ka habare ai abin yayi yawa ta wannan barayin kenan kuma kaga kamar musamman barbarewan tattalin kasa shi ma da ake magana ni na yi mamaki shugaba Buhari wancan karan mun gan shi yana kuka akan ya tausaya to wannan karan mu talakoki ihu ma muke yi amma ka sa cewa komai gaba ɗaya tafiya yake yanda ka san dodon kodi baya motsi gaba daya inda mulkin soja haka ake ai wannan ba mun soja bane ba ya kamata abin da ya kamata a yi da sauri a yi shi da sauri abin da ya kamata a jinkintar amma duka gaba ɗaya shugaba Muhammadu Buhari bai gane bambancin su ba
sai ba ki ganin kada a ce kuna cikin wani ko gaza mai uzuri shi sai biki ƙara zaben shi ba
ba bacin gaza mai uzuri tunda kaga kamar yanzu nan shi ma kanshi Mallam Yusuf mai zinari ya faɗi da bakin shi ya ce waɗanda suke tare da shi ne su ne kamar suka dabaibaye shi suka kasa abu to shin idan har akwai wannan abun a tare da wani shugaba ina shugabanci a wurin a ce kana shugaba amma wanda suke tare da kai wannan magana ma wani ma in ya zauna ya tunani sai ga anya ba da gangar bane ya dauko su saboda su yi dan a ce su ne ba shi ba saboda a matsayin shugaba ya kamata a ce in ka ce haka ne ka san kuma ya kamata yanda muke gata cewa shi mai gaskiya ne mai kaza mai kaza mai kaza ai ya kamata a ce ya dauko mai haka ne kamar namiji ne yanzu kai mallam ka san ciwon kanka sai ka dauko macen da ba za ka iya rike ta ba ai ba zai yiwu ba
baki zabi shugaban kasa Muhammadu Buhari a karo na biyu ba gashi ya zama shugaban kasa me kike sa rai ki gani a wannan wa'adin
to ka san cewa da marufi atul aqlam wa jafatisu abinda Allah ya kai da zai faru hakan nan zai faru fatan da nake mai shine Allah ubangiji ya sa yayi abin da ya kamata yayin da kaga mutane suna ta fadin korafin nan ya kamata ya bude kunnin shi ya dinga sauraron abin da mutane suke cewa ba lalle sai waɗanda suke da baibaye da shi ba in ya cigaba da haka to it means yana da hannu da shi da su dukan su gaba ɗaya tare suke komai
Mallam Isma'il Sahabi mutane masu tsaro waɗanda za su je ka a tashin farko so su ji ka taɓa bin tafiyar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tun lokacin da ya fara neman shugabancin ƙasa?
Na bi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tun shekarar 2002 duk lokacin da ya fito siyasa 100% ina tare da shi zan shiga kafafen yaɗa labarai zan shiga social media in masa campaign duk wanda ya san Isma'il Sahabi ya san wannan.
Ka zaɓe shi a shekarar 2015?
Na zaɓe shekarar 2015 da lokacinmu da komi namu mun yi mashi rama mudu ba.
Ka zaɓe shekarar 2019?
A'a ban zaɓe shi ba.
Me ya faru?
Yawwa akwai abubuwa da yawa kamar yadda ita Ruqayyah ya ce maka bayani. Misali zan baka mun zaɓi shugaban Muhammadu Buhari a shekarar 2015 saboda dalilai na talauci. Arewa ita ce headquarter talauci. Mun zaɓe shi saboda matsalolin ilimi. Mun zaɓe shi saboda cin hanci da shekara 16 da PDP take mulki. Irin banna da aka yi da arzikin ƙasar nan ya wuce hankali akwai dalilai da yawa da muka zaɓi shugaban Muhammadu Buhari amma a cikin shekarar 2015 zuwa 2019 in duk wanda ke sauraro ya je duba jaridar Daily Trust wadda aka buga ranar 21 ga watan Disamba shekarar 2018 cewa aka yi akwai unlimited kuɗi na stamp duty da ya kai trillion 20 da suka ɓace da shekarar 2015 zuwa 2018
kudin da ba a saka a asusu ba
a kuma gwamnatin mai gaskiya kannan a shekarar 2015 zuwa 2018 jaridar Daily Trust ta ɗaya ga watan ranar Alhamis a watan Nuwamba shekarar 2018 suka ce akwai trillion 91 da suka ɓace su ma na arzikin mai na mai ne wanda ba a maida ma gwamnati ba kannan an zo ana ta tuhuman wai na gindin shi hatta matar shi fa sai da ita da kanta ta fito ta ce dogarinta ana zargin shi ya anshi naira miliyan 2,500 waɗannan abubuwan da ya shi yasa ni a shekarar 2019 na ce ba zan zaɓi shugaban Muhammadu Buhari ba kadibe matsalar talaucin nan ɗaya daga cikin dalilin da muka zaɓe shi amma har yau Najeriya ita ce headquarter talauci a duniya mun wuce India mun wuce China a talauci amma sun fi mu yawa in ka bo maganan tsaro da ita Ruqayyah ta yanzu Abuja zuwa Kano daga Zaria zuwa Abuja Kadiba daga Kano zuwa Abuja Kadiba yanzu matsalar Zamfara Kadiba Katsina gwamnan kanshi ya fito ya ce ba zai iya ba a shigo gida a dauke ka a dauke matanka yanzu kwanan nan ko wanda aka dauke shi da matar shi da ƴaƴan matar ta ce gabanta aka yanka mijin aka yanka ƴaƴan ta biyu saboda ba a kawo kudin fansa ba talakawa ne halin da muke ciki yau a Najeriya ga yunwa ga tsoro duk al'ummar da ta gina akan yunwa da tsoro har abada ba za ta ci gaba ba
me yasa ba ku bashi uzuri dan a karo na biki la gyara akan abubuwan da kuke gani a matsayin kurakurai ba
ita demokradiya tana da ka'ida duk inda ake demokradiya a duniya idan aka zabe ka kan wasu dalilai sai ka kasa cika su to ba a baka karo na biyu sai dai a gwada wani haka demokradiya take
to yanzu shugaban kasa ya zarce me kuke sa ran zai iya kawo wa sabanin wanda kuke gani na kasa a baya
to ni wannan zaben nashi da aka yi tsakani da Allah ni ban so ba so ne a gwada wani daga cikin mutanen arewa amma tunda Allah ya bashi ni addu'an ma da nake yanzu Allah ya taimake mu hukumar da suke kula judiciary alƙalai su taimaka su bi gaskiya idan a ci kuke zaben nan su tabbatar da zaben nan a bashi domin wannan mutumin ba zai iya ba yanzu gashi nan an fara rade rade hatta ministocin da zai nada a bai taimaki arewa ba hatta yanzu budget nan na shekarar 2019 bai taimaki arewa ba kuma arewa su ne suke mutuwa akan shi su suka fito suka zabe shi to in har mutumin nan zai ci gaba da haka kuma an san ba shi ke zaben nan ba saboda haka judiciary ku fito ku tabbatar ma da wanda ya ci zabe ku bashi domin arewa da Najeriya ta ci gaba
ba ku da wani abu da kuke sa ran a kawo wanda zai taba rayuwar ku a sabon gwamnati da za a rantsar
wato mutanen ne ba talaka a zuciyarsu shi shugaba Muhammadu Buhari na shafi talaka na san shi amma shi bai san talaka domin inda yana san talaka kaje ka duba jaridar Daily Trust ta 27 ran Juma'a July shekarar 2018 rijiyoyin mai mun sha zargin gwamnatin baya tana ba manya-manyan azzalumai a kasar na rijiyoyin mai da su da ƴaƴan su da jikokin su amma shugaban Muhammadu Buhari da yazo wannan jaridar sai ta ce ya ba da rijiyoyin mai guda 25 tsofaffi da license din su ya kare mai da mu ƴannan mutanen da muke zargi kannan ya kare kirkiran guda 16 sababbi ya bada kaje ka diba wannan jarida kannan ana maganar subsidy a cikin shekara uku fa jaridar Daily Trust ta ranar Laraba 17 ga watan October shekarar 2018 shafi na 5 page 5 suka ce Muhammadu Buhari ya biya subsidy kudin tallafi na trillion 1 da miliyan 260 wannan abubuwan da yawa ne yasa to zani tunanin zai wani abu
to madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin yau da gobe yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara yayi da Ismail Aminu Danja malami a Jami'ar Ahmadu Bello Zaria ya kuma fara da tambayar sa kama haka
ana ga tawala a matsayin ku nan masu dubi akan yanayin yadda siyasa kan kai komo a wannan duniya da kuma wannan kasa ta mu wani irin kallo kuke wa demokradiyyar Najeriya yanzu
demokradiyyar Najeriya da akan ce yarinya ce amma yanzu ta dan fara tasawa tunda ta kai ga za a ce yanzu har ta kokari ta fara balaga ta kai kusan shekara yanzu ana din fara shekara 20 kenan to kaga akwai dogon zango da aka dauko wannan zangon kuma an samu nasarori da dama an samu kuma kalubale da dama a cikin nasarorin zaka iya gani an fara samun wasu ginshikai da ke tafiyar da demokradiya an fara samun su ana gina su kuma ana sa su a cikin kasa akwai kuma matsaloli da tazo da su wanda suna nan da yawa su ma birjik wanda za a kalle su ta fannoni da dama da kuma hanyoyin da ya kamata a bi wajen magance su
yanzu ka gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari tana karkare wa'adinta na farko ya ka kalli yadda take gudanar ko ta gudanar da wannan wa'adi na shekaru hudu a siyasance
wato gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari gwamnati ce da zaka iya cewa takobi ne hanya biyu tana da bangaren da zaka iya cewa akwai nasarori dumbin yawa da aka samu sannan kuma akwai matsaloli wanda suke tare da gwamnatin ta bangaren nasarori da zaka iya cewa in zaka mashi adalci zaka kalla abubuwa guda uku da yace su ne kudurorin shi yake son yayi gina gwamnatin shi akai akwai abin da ya shafi tattalin arziki dawo da farfado da tattalin arzikin kasa akwai abin da ya shafi magance tsaro tsaron nan ma wanda yafi damun shi shine abin da ya shafi ta'addanci da ke faruwa a arewa maso gabas da kuma abin da ya shafi cin hanci da rashawa idan ka dauki kowanne a cikin waɗannan abubuwan zaka iya fitar da kaman maganar da muka ce nasarori da kuma kalubale idan ka dauki tattalin arziki ka duba bangaren tattalin arziki ya zo da abubuwa masu dama masu kyau wanda zaka ga a cikin watannin da aka ba ministoci aikin farko da aka ce su yi shine su kawo jadawali wato policy yanda za a tafiyar da wa'annan ma'aikatun to idan ka tsaya ka diba sai ka ga waɗannan shine ginshikin tafiyar da al'umma ya zamana akwai jadawalai a ƙasa ko kuma wa'anda suke ƙasa a masu kwaskwarima in kuma babu a kawo sabbi to kusan kowanne ma'aikatu sai da aka sa su suka yi wannan aka yi gyaran raki aka fitar da sabbi kuma wa'inda ke kasa aka masu kuskure ma dauki kaman ƴan misalai haka idan ka duba ta bangaren noma wanda yace zai fi ba zai dan fi bashi fifiko to sai kaga aka zo aka kawo wani jadawali haka da tsari da suke ce ma the green alternative wato a koma kore gaba daya a fitar da ciyayi shine wato taken shi amma dai masana sun san me ake magana akai so wannan kaga aka na farko abinda aka ce ayi shine a zagaye kasar gaba daya a ta yi adiba wata irin kasa ce ma ke kan ke cikin Najeriya wannan kasar sai adiba a ga wani irin sinadaran harkan noma ne za a iya yi akan wannan kasar to kaga sai da aka yi mana Najeriya gaba daya shi suke ce ma the geo-economic soil test na Najeriya wato gwaji da aka yi ma kasa wanda ya game Najeriya gaba daya wato abinda aka zo da shi zai baka mamaki kwarai da gaske sai aka zo aka fitar da irin yanayin kasar da ke cikin kowace jaha da ke cikin Najeriya da irin sinadarin abinda za a iya shukawa a wannan wajen yayi tasiri to akan wannan ne sai aka ci sai suka ce to sai a dawo a kalla ya za a yi a fitar da wato taki wanda zai iya shiga wannan kasar dan in an sa takin sai zamanin zai bada yabanyan da ake bukata to sai yace suka tafi Morocco aka tafi aka diba menene Najeriya bata da shi dama shi takin nan akwai sinadaran da ke cikin shi masana sun ce sinadarai ne har kusan guda 12 zuwa 16 to amma ana raba shi biyu akwai taki wanda ake ce ma NPK akwai kuma taki wanda ake ce ma urea to waɗannan takin in ka duba su karan kansu wasu sinadarai ne da suke taimaka ma kasar ai a samu yabanyan da ake bukata to sai suka tafi Morocco sai aka ce to ya za a samu wa'innan sinadaran da ake hada taki da shi wanda mu bamu da shi a nan wajen sai a tada masana'antu na shi wanda za a dinga yin takin a kasar Najeriya a bada kuma wa'innan sinadaran wanda za a samu su daga Morocco takin da za a hada takin da yake da sinadarai guda 12 nan gaba daya yanda in ka taho gonarka ba sai ka sai urea ba ba sai ka sai NPK ba sai ka sau guda daya wanda zai zo ya zamana zai hada wa'innan kudaden da zaka kashe wajen ainihin urea ka kashe wajen NPK sai zamana takin gwamnati sai zo da arha to kuma zai shiga cikin kusan kowace kasa yanda in ka zo ma ko ina ne kake in kai amfani da shi ba za a samu matsala ba to wannan yana da tasiri kwarai da gaske ga wanda ke nazari kuma yake kallon me ke faruwa na farko shi karan kanshi takin hada takin mutane za su samu aikin yi kamfanonin za a dau ma'aikata za a dau masu gadi za a dauki jami'an tsaro da za su wannan za a yi canjin kuɗi za a dauka wanda za su dinga share wajen za ka ga dumbin mutane sun samu shi karan kanshi fito da takin za a tafi value chain ne abu ne da za ka ce yana da kaso kashi akwai wanda za su je su yi harkar sarrafa shi akwai wanda za su yi harkar saida shi akwai wanda za su yi harkar wato kaman yada shi a wajaje da yawa to idan kuma ya tafi shi karan kanta gonar ka gani manomi ya siya na farko ya samu sabki akan yanda yake da to in ya samu sabkin kuɗi na takin to kaga idan ya taho ya sa a cikin gona ana sa ran abincin in ya fito zai yi sabki
amma ana so Zara Kinji yanda tattaunawa ta kasance a zauren muhawarar yau da gobe sannan kuma da mai fashin baki Malam Ismail
hakan
ban san me kika fito mana da shi daga ciki
to ni dai abinda na fito da shi shine ta sai dai mu ce Allah ya kawo
ya tsaya ruku kuma na ga mutane da yawa sun duba cewa suna bukatar
harkar tsaro mutane sun damu da ita sosai
to masu sauraro nan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wanda ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu Misha Dubuski tare da abokiyar aiki na
Sara Aminu Fage.
Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington ke cewa ku sha ruwa lafiya.